haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako, za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta, wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa, musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai, wanda a sautayi labaran kan zama shafaffe, abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Nigeria wato nan da Muhammad Ismail na kafar yada labarai da ake kira The News Hub da kuma masana ilimi akan aikin jarida.
Da social media tana barazana ga kafofin yada labarai musamman ta yada ta bayyana da breaking news kaman labari ya faru yanzu kafin masu men media su buga zaga social media sun fara buga breaking news din sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin kanzan koyon lokaci ko sun gani dai za su saurara su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani yayin kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su bayar da hotunan amma daga baya kafin su men media su zo su tantance labarin gaskiya me ya faru su fito da shi don na ga tanan ne kawai da suke ba zana ga men media amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kariya akwai labaran kariya a social media so yasa an sun gani za su dan jinkirta da shi tabbatar sai da akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yada abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen sauƙaƙa irin wannan abu shi ya sa ke ilmantar da mutane kamar irin su akan check fad yadda za ka yi ka tabbata wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne.
Kamar Yakubu Musa shi ma Muhammad Ismail na kafar yada labaran da News Hub ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura.
Ta kafar sada zumunta ɗin nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubalen kamar yadda kake kakkan kafadi akwai kalubalen da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba yan jarida bane ba su san haƙin jarida ba ka san matsalolin ma babba guda ɗaya shi ita ce shi wannan social media kasa kafan watsa yada labarai din nan na sada zumunci ya mai da kowa ya zama dan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalan da aka samu sannan kuma mutun yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yada labari ba dole akwai wasu hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzul ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shi ne idan zaka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a kasashe da yawa idan in ka duba ko kwanan nan ma Trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yaɗa labaru wanda yake wasu basu da tushe akan musamman a yadda yake tunani
masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu yan jarida da ma kuma al'umma. Dr. Adamu Adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ke Zaria ta ko bayyana tasirin social media ga aikin jarida.
Wato Haji Ibrahim, kafafen yaɗa zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata kuma dole zamani ne tafi da su domin zamani ne ya kawo su babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida a social media ko shokan kanta ai kama aikin jarida ne ma'ana ma'aikatan kafafen yada labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikin su ba wai su bar shi ko kuma su bar wa'annan kafafi su zama musu kalubale ba abinda nake nufi a nan shine su kafafen yada zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yada labarai ta mallaki wannan platforms din ta mallaki su ta yi kokari ta san yadda za ta sarrafa su ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukan su yadda ya kamata saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kucce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma to a nan ne za a samu baraka amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da haƙƙin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata da social media to kamata yayi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yaɗa zumunta na social media a wajen rahotanninsu a wajen bibiyan al'amura na yau da kullum na al'umma a wajen ƙaryata labaran ƙasan kurege da jama'a suke yaɗawa ta hanyoyin ba da objects akai-akai wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba ni wannan shine ra'ayina
Dr. Adamu Adamu kenan malamar aikin jarida a Najeriya wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu yan jarida musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumunta ke ƙara shiga zakatan al'umma
Nasir Dania masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukuncen yaɗa labaran ƙarya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta yayi mana ƙarin bayani
kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaka da rashin sani misali mutane sun dauki cewa shi wannan cyber crimes prohibition act da Najeriya take da dokoki ana tsamanin kaman social media da ya shafa kuma wasu social media mutanen mu sun dauki kawai Facebook da Twitter sune social media amma wato abubuwa da suka hada da YouTube abubuwa suka hada da email abubuwa da WhatsApp dinnan da muke amfani da shi abubuwa ne na sadarwa ta zamani so yanzu zamu dauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na racism kaman jinsin mutum da jinsin mutum sai ce wani abu da zai nuna kahihi ta jinsin ka zuwa nashi ko wani abu so in kai wani abu wanda ada alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan ga da suka afku ba da zai ba Afrika ta kudu game da yan Najeriya da sauran wasu kasashe yan wasu kasashe to in kai ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to zaka iya tafiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kudin da har za su iya kai naira miliyan 10 sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi kamar yanzu misali VOA Voice of America tana da website dinta ko portal da yake da domain mai suna www.voahausa.com to yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata kasa sai mutum yanzu sai ya dai ya saci kaman VOAA sai ya kara a guda sai ya zama voahausa.com to wannan yayi cyber squatting kenan shine ɗaya daga cikin misalai to in ka ari sunan wani ko ka karo ni sunan wani da ni ya cuta to shi kuma kai laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara 2 ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan 5
anan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz da Nasir Daniya, Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ina so in tambayi a daga wuri ne. John Muhammad tsohon shugaban kasa, dan arewa ne wa arewa ya fito. Karkashin gwamnatin sa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata SADA, wanda aka kafa ta ne dan su yi yaki da talauci, wato harauncin Ghana. Aka ba su kuɗi dala Amerika ɗari $100 million. Tambaye ki wannan kuɗin ina suke? Idan shugaban kasa na Zango Akufo Addo ba da gaske yake yin yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana ba, ya ɗauki sanannen tsohon minista na NDC wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president, ya ɗauke shi ba shi.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon shiri full na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashi na hudu, kuma wanda yake shine kusa da na ƙarshe kan muhawara da muke game da kasar Ghana da siyasa ta da kuma babban zaben da ke gaban mutanen Ghana. A ci gaba da wannan muhawara da Baba Yakubu Kege ya shiga mana tsakanin giggan kungiyoyi ko kuma jami'an jam'iyyu biyu, wato wanda dukansu sun taba kafa gwamnati, wato wakilan NPP da NDC. Yau za mu tashi ne ko kuma za mu taba batutuwa da dama, yawan za su hada da maganar yaki da cin hanci da rashawa. Za mu yi magana kuma game da shi me ya faru da zururutun dala miliyan 100 nan da Amurka ta baiwa Ghana can wasu watanni ko shekaru da suka gabata domin a yaki cin hanci da rashawa ne. Sannan idan aka dubi su wa'annan jam'iyyun guda biyu, wacce ce tafi samar da tsarin kiwon lafiya mafi nagarta? Ba da bayan haka za mu ji wani shiri da aka ce ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ta tsara wai na tanadar wa mutane makabartu. To ko wace jam'iyya ce kuma ya ke cike game da wannan? Baba Yakubu Mukeri, bismillah.
Alhaji Ahmad Ayuba, ka ji tambayar da na yi ma Alhaji Audu Arif na zancen menene kuke wanta ne da kuke ma yaki da cin hanci da rashawa a kasar Ghana, wanda a da baya kun ce za ku yi hakun nada wato mai daukar kara na musamman special prosecutor. A yanda mutanen Ghana suke gani ba wani aiki da wannan special prosecutor ya yi, to menene tanadi da kuka yi na yaki da cin hanci da rashawa a wannan lokaci da kuke nema a zabe ku, idan kun samu kun yi tazarce kun ci gaba da mulki, sannan kuma kana dan wani martani da zaka yi akan batutuwa da Alhaji Audu yayi a minti ɗaya tal da Allah ka takaita martaninka, sai kuma ka ci gaba da wannan bayani.
To da jira gori, da farko ina dan martani da zan bayar. Ina so in tambayi Alhaji Audu ne, John Muhammad tsohon shugaban kasa, dan arewa ne wa arewa ya fito. Karkashin gwamnatin sa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata SADA, wanda aka kafa ta ne dan su yi yaki da talauci, wato harauncin Ghana. Aka ba su kuɗi dalar Amerika ɗari $100 million. Tambaye ki wannan kuɗin ina suke? Wai gonar zabi za su yi da shi? Da aka je aka yi bincike su aka tambaye su wai zabin kai saurari wani rashin hankali, wani rashin hankali ba, wai sun yi walakulo sun tafi ƙasan Burkina. Yanzu saboda Allah wannan mutumin da zai iya zo yi batun cin hanci da rashawa ya zo Italy, ce zai tashi wani yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana. Motoci wasu ka ringa raba da ƴan mata lokacin da suke cikin mulki.
Alhaji Ahmed, ba ka da shaida. Alhaji Ahmed, ba ka da shaida akan raba mata mota.
Duka waɗannan hanyoyi ne na ba da kala da kuma cin hanci da rashawa ƙarƙashin gwamnatin su.
To amma ya ce John Muhammad yana jan kunnin jama'ansa idan sun yi wannan rashin gaskiya.
Mataimakin shugaban takararsu wanda minista ne a ƙarƙashin gwamnatin NDC ya ɗauke shi ya bashi mu'amalin special prosecutor, yanzu yana nan shi ke aiki a ƙasar Ghana, shi ke aiki wurin haka watan cin hanci da rashawa. saboda Allah al'umma idan shugaban kasa na zango Akuma Ado ba da gaske yake illaki da cin hanci da rashawa a kasar Ghana ba ya dauki sanannen tsohon minista na NDC wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president ya dauke shi washi saboda mun yarda kanmu mun amince da abin da muke yi ba kuma NDC bane ba
to shi wannan special prosecutor akwai wani kada da ya dauka ka ko ya daura wani kun lokacin da aka nada shi Alhaji Audu Alhaji Ayuba yawa Alhaji Ayuba shi special prosecutor zan barka kirga Alhaji Ayuba
harkoci ne kamar ruwan sha
Alhaji Ayuba
ruwa da kuma dakunan masayi da kuma makarantu da sauransu da ake bayar da agaji a zangonni ake ce maka zangonni a cikin manifesto din su ne suka fara mana cewa suka ce mana gaba ɗaya zangonnin mu fara kafar gana za su kira mana makarantu biyu to mun cikin manifesto din mu mun ce za mu gina makarantu ɗaya har goma sha shida cikin manifesto din mu me suka kule ba abin da suka kawo cikin manifesto sosai sai suka ce wai za su kira mana wani abin da mu a hausance ba mu san sunan sa wai za su kira mana mortuary ba abin da muke bukata muke
na kwali wurin ajiyar gawa
eh wani ajiyar gawa abin da suke wai su abin matsalar wai da suka gama wato garin bawo a Ghana suka je suka yi zance da sarakuna da wannan wai abin da aka gaya musu kenan aka ce matsalar da ke damun zango kenan to mu matsalar da muka sani a zango shine mu gina makarantu guda 16
to mun gode kwarai da gaske Alhaji Ahmad Ayuba yanzu da bankan abin da nake so da mu maida hankali kuma akan shine zancen kiwon lafiya kuma ka dauko wannan zancen mutuwari wanda yake shi ma ya danganci yana da alaka da zancen kiwon lafiya Alhaji Audu zan bari ka mana ko kuma ka nuna mana menene don saboda abin da talaka yake so ya jike nan don duk yanda akai mutum zai danyi rashin lafiya ya je likita ya samu wato kulawan likita kuma akwai abin da aka zo da shi na inshoran kiwon lafiya yadda za a taimaka ma talaka menene jam'iyyar NDC kuke yi na ganin kun kyautata wannan tsarin kiwon lafiya da ma health insurance don saboda abin da zai kawo ma talaka sauki amma kuma kana da martani akan batutuwa da Alhaji Ahmad Ayuba yayi kana iya ka kamar da martani sai ka dora muna akan zancen kiwon lafiya abin da kuke yi
baba in ma in ga ya yadda da ba ka kuci kullum a kashi talentin nan da na kula mishi ya kira mu na daya kada yanzu muna zaunin ka zan ce maka sai zai fafa nuko ɗi koma kuma shi kuma ba mun gina secondary su kuwa ba mun gina hospitals yanzu haka muna gina regional hospital muna gina military hospital daga Ashanti region kawai ma kenan an mun ja ruwa mun kai kumawo irin wayannan abubuwan zan kira maka suna Ashanti region na yin kira maka suna ya su goma kai baba ba ka sani ko da yake da kamar gane ya dade amma ka san abin da ke tafiya ka dauki lokaci na ka bashi ya kira maka unguwa ya gwada maka abin da aka yi cikin unguwa daya ba hospital kamar mutum kiwon lafiyan ka da muke fa yes president kufo shi ya ka awo ya sunan shi health insurance in ka yi health insurance ka yi ka je hospital free amma abin da president kufo ya kawo lokacin nan ka yi register kuma shi in ka zo kwanongo in kana ciwo ba ka iya zuwa hospital
wato kana nufin ka register wani wuri in ka je wani wuri ba za ka yi amfani da takardar insurance ba kenan
baka iyawa ka fita kuma shi ka je makaran su ko ya sunan shi a bosu common pontin da kajin kuma shi ka so a duba ka hospital zai yi in kana ciwo daga mankwancin ka zo kuma shi ba takardar ka bai aiki president Mills ya zo ya ce duk inda ka rajista Ghana kai ka je ko'ina ka je a duba ka abin da ya sa muka gina hospitals da dama cikin kasan Ghana kenan mun gina hospital da aka gina haka kaya goma wayanda suke kan hanya ake ginawa ya fi 30 an gina chief compounds ya kai 500 an ci wayannan kanana anyi yanzu abin da muke ce ma jama'a shine kadinka daga district hospital zuwa kasa in kana rike da ba ka ko ba ka rike da health insurance district hospital har zo a kasa kananan hospital na in kana da cardin da ke gwada kai dan gane ne ko ina ka je an duba ka firi ko ina ka ce an duba ka firi kuma in mun komo hospital din nan domin in kana da health insurance ba a hospital da za ka ina amfani health insurance in kana da kada health insurance sai ka je garin da kake ba hospital district din da kake ba hospital ajina hospitals daga district kenan to kada wani in yana ciwo ya dauki takardar shi ya je yawon neman clinic da za a duba shi da suka zo ya gwada maka daya clinic ya kira maka sunan unguwa sunan gari da aka gina clinic daya ba hospital ba maka hospital ba
to shi ke nan
clinic daya suka gina ya gwada maka secondary school da suka tsaya ka ji
to ina so ka ga
eh da suka fara daga kasa har suka je sama ba daya da suka yi ya gwada maka inda aka ruwa aka kai ruwa ya gwada maka inda aka kai lantarki
to ba lafi bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmed Ayuba to bari mu ji ta bakin Alhaji Ayuba akan batun tsarin kiwon lafiya da ma insurance kiwon lafiya wanda aka kawo domin to talaka ya samu sauki Alhaji Ahmed zaka iya kai tsaye ka shiga batun kiwon lafiya amma kuma akwai wani martani da kake so ka yi bismillah
to idan wani ya san harkar kiwon lafiya a Ghana ya san gwamnatin da jam'iyyar da in ta zo ta ke yin hoɓɓasa kuma da gaske take saboda National Health Insurance din nan da al'ummar Ghana gaba daya suke cin moriyarsa ƙarƙashin gwamnatinmu ne lokacin da muka kawo kuma babu irin filikin da basu yi ba babu irin zanga-zangar da basu yi ba suka ce ba zai yiwu ba da muka bar mulki suka zo suka ce za su kawo wani abu za su yi masa garin babu su kawo wani abu da ake ce mai one time premium tambaye dan uwana tambaye shi one time premium din nan ina magana sai ke
wato in ka biya so daya ba ka kara biya kenan wato in ka biya so daya ba ka kara biya kenan shine one time premium ko
eh to tambaye shi wanda suka zo suka ce za su yi garin babu su kawo wannan yaron eh yana su yi
a gaishe kuma da mai to nan zamu tsaya sai mako na gaba zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe kan wannan muhawara inda kuma shirin ƙarshe din zamu tsunduma cikin ayyukan samar da titina da asibitoci da makarantu da yake wannan jami'in da ka bi su gwamnati wace ce ta fi samar da wannan abubuwa ga jama'ar Ghana sannan kuma ina alƙawarin da ɗaya daga cikin jami'in nan ta yi na samar da wasu cibiyoyin samar da aiki ne a dukkan zangonnin Ghana bada ban haka ina ka kwana ga majalisar shata hanyoyin jiragen kasa cikin wannan kasa din yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri da kuma Grace Afiri Abdu da ta hada mun nan shiri Abiu Mustafa Sakwato ne ke muku ban kwana daga Washington DC a hutar lafiya
sai kuma rahoton mu na musamman a wannan makon
yayin sace mata da mahara yan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana kara kazanta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi musu na fadan inna ridi kullum bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da dadin ji kuma gaban tausayi matan sun ce sun daure ne sai mana bayani domin magana ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta da nufin kara himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare ƴan baya su kam sun bar wa Allah komai ita dai ta farko an je gidansu ne ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su
suka tai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke imamu wulakanci idan wani na kallon wani sai zo yi abinda ya ga dama da mutum saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba kowa so yake sai ya yi san ran shi ga bugu ga wulakanci ke kuma baki da ikon cewa wani ma na rike da bindiga idan baki yarda ba za a kashe ki muna ta kuka da hawaye ba mai ceto sai Allah sai da suka ga dama suka ce a ba su kuɗi ba kuɗin an so mu sai da suka gaji da rukon mu suka sako mu suka ba mu azaba hanya ma muna tahiya muna haduwa da su duk wanda ka hadu da shi nuna yake ga alamun da yake so kuma sai an baka kashi a wuce ni kaina ta yi aban iyaye da aka yi ta asibiti aka zo magunguna aka yi ta yi
ita ka wannan ta biyu sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban kuma labarin ɗaya ne
sai mu dauka ta farko sai dan kai kwana 11 sai dan kai kudi aka hanso mu kuma sun mamu fade ne sosai tunda ba kato daya da mu ba bi ba dawowa ta bi suka zo suka hare baban mu ya kare ga kafa kuma sai ko mu dauka mu sun dauke mu sun mamu fade dan sai ji ba mu ciwo ne sosai sai aka mu asibiti aka yi mu magani mu koma gida muka yi jinya
shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi. Khadija Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta, kuma ta kware wajen yi musu hutuba da banbaci don kawo musu da hankali daga wancan mummunan al'amari da ya faru da su.
Duk mace da ma bata taba aure ba, mu'amalanta da namiji yana zaman mata abin damuwa, kasancewa abu ne na farko a rayuwarta, akwai wannan tsoron mai zaman kanshi. Sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji, tsoronta shine su waye suke dauka, yaya suke, wasu irin mutane su, kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka. Sannan na uku, wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji. To duk lokacin da aka ce kana tsoron abu dan baka san shi ba, ya yake ne yake, sannan ya zo ce ga abin da yake so ya aikata da kai, to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacinsu, wasu har sukan yi dan karaman hauka.
Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube, wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara daɗin ji. Shin me ya fi dacewa ga dangi su yi masu?
A lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida, babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su, daga iyayensu da ƴan uwansu da kuma al'umman gari. Ba wai yana nufin ka rika kawo mutum duk abin da yake so ka bashi ba, a'a, soyayya wanda zaka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin kwakwalwar shi, domin ayi kokari a goge shi gaba ɗaya, amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su, kuma ba wanda za su yi musu irin wancan cuta
ruwan ba. Ina fahimce ki kina nufin kaman a rika kaucewa daga nuna masa kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kaza da kamata, ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kadan ina neman kai ne dan ya rabu da ita, da kuma dauke masa hankali daga wancan lalura, ko
kwarai da gaske. To kafin ma wannan, mu abinda muka so iyaye su yi mu a matsayin mu na counselors, mukan so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su, saboda akwai abinda ba za su iya fada ma dangin su ba, saboda akwai nauyi, akwai kunya. Amma idan suka zo wani guri waɗanda ba wannan dangantakan na jin nauyi, za su fito su faɗa. Saboda yanzu misali, yanda ka faɗa, watan mutum goma suna amfani da ita a lokaci ɗaya, kuma kowa zai yi sarar shi, dole sai kaji yaya aka tafiyar da nata. To kaga sai wanda ta sake da shi ta, sannan za ta yadda ta faɗa gaba ɗaya. To mu kuma daga abin da ta faɗa za a gane hanyar da za a sata, da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su ci gaba da kasancewa irin wancan, ga dalilin da yasa wancan ya kasance ci a haka, wanda gaskiya wanda ba wai kansalo ba, ba zai iya ba, saboda ba aikin shi bane.
A takaice, menene zaki ba su shawara dangane da kaucewa kaman mutum kyama haka da shirransu?
To shawaran da zan ba iyaye shine, akwai sirri a kowane addini, sirri yana da mahimmanci. Idan yarinya dama ba ta da wanda za ta aura, aka zo aka samu irin wannan matsalan, idan so samu ne, kada ma a yi mata aure da mijin da yake wannan gurin da suke, ba zai waya zama da cewa miji ne daga wani gari, kuma kar su yi tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labari, yana da haƙƙi ya sani ba shi da haƙƙi, saboda zai iya zama cutuwa a wurin ƴaƴanku. So ƴaƴanku kuma duka ku yi musu nasiha da za ku zama family tsintsiya ɗaya bakin ku ɗaya, kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru tun da ya faru ya wuce, saboda faɗan ba zai zama alkhairi ba, sharri zai zama, in ba a yi wasa ma auren zai lalace, tunda ita yarinya da wuya ta faɗa. So su ma kada su faɗa kafin a aure ta, kuma a yi kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane da aka sani. In so samu ne ta je wani gari ma can mai nisa ta yi aure, inda babu ma wanda ya santa, komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali.
Hajiya Khadija Sa'ad Idawa, Sanshi Abmalin Fashi, Muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
So madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki, har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Salman Abo da ya hada shiri da bada umarni Alheri, ke muku fata alheri, ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.